إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna tare ne a wannan babban filin idi na garin biyu da kewayenta da makotanta gaba daya wannan idi idan ka isar da sako kamar ka isar da sako wa biyu da kewaye gaba daya dan babu wata unguwa ko lungu ko sako ko kauyuka da suke kewaye da mu da ba a samu wakilanta nan muna roƙon Allah ya sa mu yi sallah lafiya mu kammala lafiya kuma mahajjatan mu da na musulmai duniya gaba ɗaya Allah sa kowannen su kammala haji su koma ƙasar su lafiya muna yinin lahadi yinin da shine yini na uku na huduba shekaran jiya an yi hudubar juma'a jiya an yi hudubar arafa yau kuma hatta saudiya tuni an yi hudubar sallar layya ka hudubobi uku a jere goma ga watar zulhijja shine yawmul hajjil akbar goma ga watan zulhijja hijiran farin jakada sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1440 sha daya ga watar august ko agusta miladiyar shekara 2019 nasihar mu na filin idi kenan kafin isowar chief imam malam abubakar manga muna da awa daya da minti goma yanzu minti hudu ya tafi domin za a fara sallah karfe 9 yanzu muna karfe 7:54 sakonnin da za mu isar sakonni ne guda 10 na farko muqaddima amma shi mun gaba na biyu ziyarori guda 3 ko da ruhi da gangan jiki ko da ruhi kadai sai na uku yaya za mu fuskanci shekarun da ya rage mana na hudu kasance a duniya kamar kai bako ne na biyar abin lura a ruwan sama na shida tsinannu daga mata wanda za mu kawo guda 10 sannan kuma na bakwai azzalimai daga maza wanda alal aƙalli za mu kawo su ina jin sun kai 13 sannan kuma na 8 tarbiyya sannan kuma na 9 wasu matsalolin layya sannan kuma na 10 matsalar azumi ranar asabar na nafila wannan abubuwa insha Allah ta'ala duk a takaice za mu yi su gabar farko muqaddima mun gabatar mun faɗi darajar ranar sannan kuma mun faɗi abin da za mu gabatar a wannan tsayuwar mu insha Allah kun ga wannan shine muqaddima na biyu gaba na biyu kai tsaye za mu wuce shine ziyarori guda uku, ko da gangan jiki da ruhi, ko da ruhi. Ya kai dan uwa musulmi da kake sauraro na, a nan filin idi da muke tsaye a nan garin biyu, ko wanda yake sauraron mu a wata jiha daga jihohi ko wata kasa daga kasashe, ya kamata mutum ya zauna yayi nazari akan Allah ya tsamar da shi daga abubuwa guda uku. Ka kai ziyara da kanka, in ba zai yi ka kai ziyara da kanka ba, ka kai ziyara da tunaninka a wurare uku. Wuri na farko, ka kai ziyara a ɗaya daga cikin rumfunan ƴan gudun hijira, ko a Borno ne, ko a Zamfara ne, ko a Katsina ne, ko a Adamawa ne, ko a wata ƙasa daga ƙasashen Afrika, ko ƙasashen Larabawa, inda za ka ga wasu bala'i ya ɗaga su a garurukansu, garinsu ne da dukiyoyinsu da kasuwancinsu da ƴaƴansu da al'ummarsu da gonakansu, kwatsam an zo an far musu, ko ƴan ta'adda ne na Boko Haram, ko ɓarayin shanu ne, ko kidnappers ne, gari ya tashi. Yanzu kai a gida ka yi wanka, ka shirya a kimtse a natse, ka zo idi, to akwai wanda fa shi yanzu a tungar gudun hijira ya kwana, a tungar gudun hijira ya kwana, baya ma tunanin zuwa idin, don da me ya tsira. To kai kuma sai Allah ya yi ka ga kanan lafiya lau, aminan fi ahlihi wa sarbihi, kana lafiya cikin iyalanka da dukiyarka, ko da baka da kwandala a aljihunka, rabonka daga ji wata bom ya tashi wuri kaza ba a yi idi ba, duk ya wuce, ka taso daga gida takanas ka zo filin idi, to wannan ka gode wa Allah, don ba iyawarka bane, ba dabararka bane, akwai wanda ya fika amma yanzu yana tungar ƴan gudun hijira. Tunani na biyu, ko ziyara na biyu, mu kai ziyara asibiti. Akwai wanda shekarar da ya gabata an zo an yi idin da shi, amma yanzu ga shi can yana kwance a asibiti, ko a bangaren ƴan hatsari ya yi, ko wuta ya ƙona shi, ko diabetes ya kwantar da shi, ko hawan jini ya buge shi, ko kuma ba a asibiti yake ba, a gida ne, amma stroke ya buge shi, ya yi paralyze. Wanda wannan da yake kwance a asibiti da wannan da stroke ya buge shi, dukkansu burin su ina ma da suna da lafiya, su zo nan a yi sallar idi da su, sai Allah bai ba su lafiyar ba. Kai, ni da kai sai ya ba mu, ga mu nan mun zo. To wannan tunanin kai, in Allah ya so fa wata rana ni ne asibitin, ko wata rana kai ne asibitin, ko ke ce asibitin. Ziyara na uku, mu kai ziyara makabarta, ko tunanin mu kaɗai ya je makabartar, ko da gangan jikinmu da tunanin mu duk mu tafi makabartar. Ramuka ne a ƙasa a kwance, gida ne cikin ƙarƙashin ƙasa ga su nan, amma ƴan adam ne a jirje a ciki. Wanda yanzu da ka fito garinku, kana iya bambanta gidan talaka da gidan mai kuɗi a ganin ido kaɗai, zubin gidan, tsarin gidan, yanayin gidan. Amma in ka je makabarta, ana bambantawa? Ba a bambantawa. Malam Sale zo nan, zo nan. Ba a bambantawa, ba a bambantawa. To amma kenan kabarin tushe na iri ɗaya da kabarin shugaban ƙasa. Amma wannan kabarin da kake gani fa, abubuwan da yake faruwa a kabarin ba ƙarami bane, rami ne kawai kake gani ta waje. Akwai waɗanda bala'in da yake samun su a kabari da za a buɗe maka, law qala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba, sai ka juya a guje, ka cika da tsoro don bala'in da suke ciki. kaji a ranka ka mutu ga kana a kwance a kabarin ga mala'ika ya zo ya maka tambaya mala'iku sai maka tambaya ka kasa amsawa sun daga guduma za su dake ka ga macizai ga kunamai na kabari sai ka ji a ranka ka fara ihu dan Allah a dawo da ni duniya zan gyara dan Allah a dawo da ni duniya zan gyara zaka ce kash ai duk wanda ya mutu ba zai koma ba amma kai sa'a yanzu ai baka mutu ba tunani take ka je ka gyara duk inda kake nan zaka zo aina ma ta kunu ya'ti bikumullahu jami'a da yawa wayanda muka yi idi da su shekaran da ya wuce yanzu ba sa nan da yawa matan da aka yi idi da su sun zo idi da mazajensu shekarar da ya wuce yanzu kuma matayen ne suka zo ba mazan ko kuma mazan ne suka zo ba matan ko matan ma ba su ma gama takaba ba saboda ko ina a duniya ana samu haka to wannan sakon da yake bani da kai fastabiqul khairat mu zage mu aikata ayyuka na alkhair duniya ba gidan zama ba gaba na uku kaifa nastaqbilu sanawatil baqiyah yaya za mu fuskanci shekarun da ya rage abe kamata ma mu ce shekaru ba don kar mu ce shekaru mai yiwa ma ba za mu shekara ba kar mu ce watanni mai yiwa ba za mu yi wata ba kar mu ce makonni mai yiwa ba za mu yi makonnin ba kar mu ce awanni mai yiwa ba za mu yi awannin ba kar mu ce mintoci mai yiwa ba za mu kai minti ba yaya za mu ribaci daƙiƙan da suka rage mana a rayuwa seconds da suka rage mana a rayuwa don rayuwar da kake gani second ne tick 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 in ya kai 60 ya rusa minti daya a rayuwarka minti in ya kai 60 ya rusa awa daya a rayuwarka awar in ya kai 24 ya rusa kwana daya a rayuwarka kwanaki in sun kai 7 sun rusa mako a rayuwarka mako in ya kai 4 ya rusa wata a rayuwarka wata in yayi dozen ya rusa shekara a rayuwarka ana irge ne shekaru ne za su kare sai a zo a ce ka zo shekaran karshe sai a fara irga watanni suka rage sai a ce saura watan karshe sai a fara irga makonnin da ya rage sai a ce saura makon karshe sai a fara irga kwanakin da ya rage sai a ce saura kwanan karshe shikenan sai a shiga irga awannin da suka rage sai a ce saura awan karshe sai a shiga irga mintocin da suka rage a ce saura mintin karshe sai a shiga irga second da suka rage sai a ce saura second din karshe ka mutu sai a ce ka mutu da second daya ka mutu da minti daya ka mutu da kwana daya ka mutu da mako daya ka mutu da wata daya ka mutu da shekara daya marigayi fa shekarar da wuce wara kai aka fara rayuwar ke tafiya saboda haka mu fuskanci kwanakin da ya rage mana a duniya na daya da tuba don mu rusa sunuban baya na biyu matakin da muke mu fara aikin lada tun daga yanzu ka fara istighfari a bakinka kar ka ce sai na je gida sannan kuma mu sa buri masu yawa don yanzu muna karshen shekara ne ta musulunci wani ayyukan ibada ne za mu zage a kansu na kiyamun laili sadaka ayyukan alkhairi wanda za mu dage da yinta sannan kuma wani tsari muka yi don cigaban duniyarmu wanda bai saba shari'a ba na kasuwancinmu na menene to mu yi kyakkyawan ƙuduri don gaba gaba na hudu kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil wannan jumla ce guda biyu kun fi duniya ka annaka gharib ɗayan jumlar aw abiru sabilin wannan farin jakada ne sallallahu alaihi wa sallama yake wa abdullahi ibnu umar wannan nasihar ka kasance a duniya kamar kai bako ne aw abiru sabil amma yanda hadisin yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu umar yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi yana nan kama kafadar yayin nan na wadan hizba sai manzo Allah ya dafa kafadar ibnu umar haka da ya dafa bai sake ba sai kallo shi sai ce kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil kai ibn umar ka kasance a duniya kamar bako ne kai ka kasance ma kamar matafiyi ne abiru sabil me kun fi dunya ka annaka gharib ka kasance a duniya kamar kai bako ne yanzu mutun ne daga wani gari ya zo garin biyu din nan ai bako ne shi ko wayanda suka je aikin haji ai baki ne su sai mai shi ya ce to ya je aikin haji ya je Mina shikenan wayannan kwanaki da za a Mina bari ya soyo bulo ya yi gini a shi yanzu baya ma tunanin zama a can to duniyar shi ma ka ji shi kamar kai bako ne don ba za ka zauna ka dawoma ba kai da annabi ta kasance ka a duniya kamar kai bako ne sai annabi ya gama magana bai har yanzu sakon da yake so ya bayar din bai gamsar ba don bako ai yana iya zuwa wuri yayi kwana biyar yayi kwana goma shi bako ne yayi wata daya wani zai iya tafiya makaranta a university Maiduguri ne a ATBU Bauchi ne a Kashere ne Federal University a Malaysia ne a Jami'ar Madina ne a Jami'atu Afrikiya Al-Alamiya ne zai iya zuwa yayi semester wani yayi shekara wani ma in yaje sai ya gama ya dawo ashe bako yana iya dadewa sai annabi ta au abiru sabili ka kasance kawai kamar matafi mai tsallake hanya ka samu hanya mai hatsari kamar a ce mutum wata lalura ta kama shi zai tsaga sambiza ya wuce zai tafiya a hankali ba zai tafiya a hankali ba zai ce bari in za'in huta yana Allah Allah ya tsallake wannan hanya mai hatsarin ya wuce to haka ake so ka zauna a duniya duk wani aikin lada wanda ka san fa zai sa ka samu aljanna ka yi sa take duk aikin sabo wanda zai jefa ka azaba kyale shi take sai dai sakonni biyu ne a hadisin nan da zamu duba na daya don me annabi ya dafa kafadar Ibn Umar sannan kuma na biyu don me annabi ya yi misalin da Ibn Umar yake ga mishi wannan magana na daya annabi ya dafa kafadar Ibn Umar domin annabi ya nuna bashi da girman kai don Ibn Umar din lokacin da annabi ya dafa kafadarsa yana tsakanin shekara 15 da 16 to annabi da kansa ya dafa kafadar yaro mai shekara 15-16 ya nuna bashi da girman kai kuma don yaro ya tattare hankalinsa a jikin shi shi yasa a duk lokacin da kake yawan yi wa ɗanka nasiha ba zai rike ba sai ran da in za ka yi nasiha ka dafa shi ko ka rike hannunsa ko ka kama wani abu a jikinsa zai dade kan kafin Ibn Umar din ya gaya mana ma sabon yace annabi ya kama kafadata sai yake cewa ka tsanci a duniya kamar kai bako ne annabi kenan ya iya isar da sako sannan kuma na biyu annabi fa a sahabbansa da ya dafa kafadar Ibn Umar a sahabbansa akwai mai shekara 50, 60, 70, 80, 90, 100 har sama da 200 ga su Salman al-Farisi yadda ya zo cikin zahabi ya kawo cikin tamyizu asma'i sahaba shekarunsa ya rasu ya kai 200 da abu amma annabi bai je ya dafa kafadar dattijo ba sai ya dafa kafadar yaron da bai dade da balaga ba dan shekara 15-16 sai annabi ya ce ka kasance a duniya kamar kai bako ne to wannan annabi me yake so ya ga mana ga yaro mai shekara 10 annabi ya ce ya zama a duniya kamar shi bako ne ko mai tsallake hanya na daya ba wa matasa sako fa ba sai an mutu ake ba sai an tsufa aka mutu ba da karfin ka zaka yi ka mutu sannan kuma sako na biyu idan annabi ya dafa yaro dan shekara 10 ya ce ya shirin mutuwa jama'a yaya kuma wanda yake da shekara 20 ko 30 ko 40 ko 50 ko 60 ko 70 ko 80-90 kaza gashi nan da hawan jini wanda ko da yaushe zai iya buge shi gashi nan da diabetes a ce ka ɗibi tsufa sannan kuma ga cututtuka ko ga kanan a daban karsa ai wannan ba wurin zaman ka bane duk wanda yake shekara 10 lafiyayye annabi yake ga masa ya tanadin lahira to fa madan muka ayyuhal miskin ايوه الشيخ الضعيف المسكين ميزة تنكا لوكي تنكرتا باناكا باني لوكي تنكرتا باناكا باني زوا كمبالا كاي جرما كا kai aikin gwamnati, gwamnati ta sallame ka, ta baka kuɗi mai kauri, tace ka je ka zauna a gida, za mu ci gaba da baka a arrears naka kowane wata, za a baka pension kowane wata. In kai Kirista ne, ka je ka yi ta addinin ka na Christianity, mu za mu ci gaba da baka kuɗin abinci. In kai musulmi ne, ka je ka yi ta musuluncin ka, gwamnati tunda ka mata bauta na shekara 35, to gashi ne yanzu ta sallame ka, kaje ka nemi lahirar ka, za ta ci gaba da biyan ka, kaje kana karta kana cata. Allah ta mu cika da imani. Nuda na biyar, ayoyi da abun lura a ruwan sama. Yan uwa musulmai, Allah madaukakin sarki a kowane shekara yayi season guda biyu, akwai season damina akwai rani. Daminan nan ya ɗau nauyin canzawa duniya kama da yanayi, canzawa ƙasa yanayi, canzawa sama yanayi na wata shida. Yanzu kaga yadda sama yake, a yanzu hadari na shawagi, ai a rani ba za ganta haka ba. Allah ya canza wannan yanayi da kama, sai ya tsara mana wani lokaci ne da za mu nemi abincin rayuwarmu, wanda bai dace ka zauna kana cewa babu abin yi ga kasar garinku ana ta noma kai kana zaune ba. Sannan kuma a cikin hadarin Allah ya nuna mana wasu abubuwa wa'inda suke aya, ƙasa ya mutu a rani, an ƙona shi ma gona ya zama baƙi, a damina kuma dobi wannan wurin kore shar, kore shar, ka je daji kore shar, yanzu kana hangansu duk kore shar. Wannan yana nuna in ka mutu ma Allah zai tashe ka. Manyan darussa da suke cikin damina shine na ɗaya shine Allah ya nuna mana akwai gwamnati a sama, shine babban dalili akwai gwamnati a sama. Don yanzu da sama koda yaushe rani kawai za ga abu, wasai ba a ganin canji, sai anya akwai Allah da yake canza abubuwan nan, amma sai Allah yake ka canji da rana, ka ga kwallon rana da daddare, ka ga wata da taurari, ka sa akwai mai kawo su, yana nuna maka akwai gwamnati a sama. Kuma yana nuna maka wannan gwamnatin baya mutuwa, canwa nasa baya karewa. Za ka ji an yi zaɓe a Nigeria, an yi a Niger, an yi a America, amma baka taɓa jin ana zaɓe a sama ba, election. Don ka sani wannan da ya kafa gwamnatin huwal awwalu, kuma shine al-akhiru, kuma shine al-zahiru, kuma shine al-batin. Sai kaga yana shawagi da hadari, ka san akwai. Sannan can kuma kaga an yi wani walƙiya, ka ce kai tunda an yi flashing ko wayarka ka ji ta yi ƙara, to akwai abu. Ko saƙo ne ta shiga, ko an yi flashing ko an kira ka. Sannan kuma sai a buga ƙarar a rani, jiniyar sama kenan. Ba in gwamna ya shigo ko shugaban kasa ba wuyi wuyi kake jin kukan sauro ba, to dubi jiniyar sama. Wani aradu in an buga ma sai ka ce gini zai rushe, don girman ayar da yake cikin aradu, sai da Allah ya sura suratul ra'd, yayi magana walqiya a ciki, wai sabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'ika fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal lahu da'watul haqq. Allah kenan. Allah duk lokacin da kaga an yi aradu, Allah yana iya kashe mutum da shi, kai ne baka sani ba. Aradu na idan ka ta yi ƙara, ta ce subhanallahi wa bihamdi, shi ne ƙarar, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi, yarenta kenan. Haka ya faɗa a Baqara, aw ka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. In kana iya yi wa yaro tsawa ya tsorata, sai Allah shi ma yi tsawa a sama ka tsorata, wannan ma na mala'ika. In gadarar ka tada bom a tsorata, da daidai lokacin da ka tada bom, Allah zai saki wata ƙaran arado, za a ma ji bom naka ne, don ka san akwai gwamnati a sama. Daidai lokacin da kake kokarin yin zina, ko ke kokarin yin zina, daidai lokacin da kake kokarin sata ko karta ko caca, sai ko kana gidan giya, sai ka ji an ƙaran aradu ka tsorata, sai ka ji har na ji tsoro fa na ɗauka da ni ne, wallahi da kai Allah ya yi. Duk wanda aka yi tsawon aradu ya ji, to Allah da shi ya yi. in wani aiki ne na sallah bai tashi yayi ba Allah ya nuna masa ba zai iya kashe kai yanzu gashi kaje kai in ibada yake yi ne ya kara in sabo ne Allah yana nuna masa na san da kai ka bari saboda haka wannan babban darasi ne sannan Allah madaukakin sarki a cikin damunan ya bamu lokaci ne na karban addu'a da Allah ya so yan Arafa da rahamarsa je suna tsayen suna cikin tsayen Arafa sai aka yi ruwan sama wanda duk lokacin da ruwa yake sauka Allah yana bude kofar sama yana karban addu'a an gane ko duk lokacin da Allah yake ruwan sama koyi mai yawa ko kadan ko yafi to da kowane yare kana addu'a Allah zai karba dan ya zo hadisi idan ruwan sama yana sauka Allah yana karban addu'a domin idan ruwan sama zai sauka Allah yana bude sama to ya bude kuma addu'a zai shiga dan yace fa fatahna abwaabas samaa'i da zamu sauko da ruwa wa mutane annabi Nuhu mun bude kofofin sama bima'in munhamir yace faltaqal ma'u wa fajjarna al-ardha uyunan me ya fada garje faltaqal ma'u ala amrin kad qudir ko faltaqal ma'ani ko ma yani ko ma wani ala amrin kad qudir duk akwai kira'ar na shida na shida sakonnin da yake na shida ina jin zai zo a haɗe da na bakwai na shida su ne tsinannu daga cikin mata ya ku uwaye mata mu sani mazanmu da matanmu Allah ne ya halicce mu mazanmu da matanmu Allah ne ya halicce mu amma wannan gabar zamu bar shi zai zo gaba kadan yanzu bari mu dauki gaba na takwas mu dawo da shi na shida dan naga da sauran hallar bakon mata har da namazan tarbiya dan uwa tarbiya wani abu ne mai muhimmanci ko dabba da gagane tana da tarbiya irin tata da dabba ba ta da tarbiya ba za ta girma ba ta san ciyawar da in ta ci za ta mutu ba za ta ci ba amma dan adam shi ya rasa tarbiya zai iya ma shan kwaya ya mutu ba damuwan shi ba tarbiya wata tsari ne da kowane halitta kowane jinsi na halitta take da shi don ta rayu a wannan jinsi din tarbiya kowa yana bukatar shi yaro yana bukata matashi yana bukata matashiya tana bukata dattijo yana bukata kowa yana bukatar tarbiya har annabawan Allah da tarbiyar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafi ya samu annabta me ya faru abinda ya faru tarbiya yake da shi har al'amini ake kiran shi menene matashi ko waye matashi matashi ko mu ce kuruciya shine karfi ne tsakanin rauni guda biyu karfi tsakanin rauni biyu Allah madaukakin sarki yace Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ya halice ku daga rauni bayan raunin ya kawo karfi bayan karfin ya kawo rauni da tsufa idan muka duba yaro jariri yana da rauni an haife shi yau in ka dau jariri tsayinsa ba zai ci wannan takalmin ba da aka haife shi da aka haife shi haka yake sannan kuma daga baya girma yayi karfi yana da shekara 10 yana daga lifta kamar ba shine wancan a bayan ba sa'annan kuma zai zo kai shekarun da zai tsufa wanda tafiyar ma da kyar zai da sanda ne kuma da kyar kenan kuruciya kuma karfi ne tsakanin rauni guda biyu sai dai rauni na tsufa ya fi rauni na jarirantaka illa don na jariri yana da rauni sai dai kullum yana ƙara mai ƙwari da ƙarfi kullum yana ƙara ƙwari da ƙarfi an haife sa sati ɗaya sai kaga ya canza kullum yana ƙara ƙwari da ƙarfi amma na tsufafa an fara rauni kullum rauni yana ƙaruwa wa man nu'amirhu nunakkisuhu fil khalq kullum rauni yana ƙaruwa za ga mutum yana daɗa tsufa ƙarfin yana baya ƙarfin ido yana baya ƙarfin ƙafafuwa yana baya cututtuka kuma kala-kala kuma suna zuwa to wannan me yake nuna maka kenan kai matashi da kake da ƙarfin ka yi ƙoƙari ka ribaci ƙarfin naka babu waɗanda ake buƙatar su zanto suna da tarbiyya kamar matasa don shi mutum don ya tsufa tsukuf ko da yana da sharransa tsufarsa zai sa ba zai ta'asar da matashi yake yi ba don duk ta'asar da kaga ana yi yanzu a duniya a yi matasa ne Namdi Kanu ba matashi ba ne? Matashi ne wannan ɗan sahara abinan na sahara abinan ɗinan da ya ce ma a tashi a yi revolution ya yi ziga a yi zanga-zanga ya kaji yin juya hali ba matashi ba ne zazzaki ai iskancin sannan ya fara tun yana matashi ne duk tun yana matashi ne ka ɗauki su Muhammad Yusuf duk an fara ana shekara 30 ne ko 30 da aka fara wannan tsiyar saboda haka ko fashi ka ga ana yi galibi matasa ko da a fashin ka ga ko a kidnapping ne in ka ga akwai dattabai a ciki tsoffin banza a ciki to su waɗannan su suke tsara abu ne amma matasa ne suke aikata abu haka aikin alkhairi duk wanda ka ga ya fara to ya fara yinsa tun yana matashi Malam Jafar ɗin da kai ganinsa ya fara zama Jafar tun shekarunsa 20 da ai yaro shekarunsa bai fi 43 da 4 ba kuma ya yi tafsiri ma ya soke Qur'ani ya dawo ya fara ko tafsirin Indimi ma ya fara shekara 30 ai matashi ne su Albani zare da kake gani tun shekaru 20 da suka fara duk da taɓan malamanmu nan da kake gani su Sha Abdul Wahab su Imamu Haddathana duk a matasa suka fara saboda haka ƙuruciyar in duk wanda ka ga rayuwarsa ya kyauto tun daga ƙuruciyar ya saita siba waihi wanda yayi wa nahau gata ya rasu shekarunsa 29 aka ce bai kai 30 ba duk abinda siba waihi yayi wa nahau duk abinda siba waihi yayi wa nahau saboda haka idan kana duk abinda kake so ka zama sai ka fara da wuri muna da malamanmu da iyayenmu da suke son mu zanto masu da'awa sai suka yi mana training tun muna ƙanana tun muna shekara 10 muna inna alhamdulillah ban cika shekara 40 ba amma su hahu 6 ɗaya ne kaɗai ban karantar ba daga bango zuwa bango na karantar da Bukhari na karantar da Muslim na karantar da Abu Dawud wanda muna kai ma yanzu na karantar da Turmuzi na karantar da Nasa'i na karantar da Ibn Majah shehu sita ma duka na karantar na yi tsari ne da musnad na Imam Ahmad shine na bakwai idan nawawi yace akhrajahu sab'a akwai Imam Ahmad a ciki wanda ko ya kamata a ce kafin in kai shekara 30 a ce nayi wannan kafin in kai shekara 30 a ce na yi wani saboda haka duk abinda mutum yake so ya yi to ƙuruciya da ƙuruciya ake fara Ibn Umar fa duk hadisan da kaga Ibn Umar ya ɗiba na annabi da annabi ya rasuwar shekaru Ibn Umar bai kai 20 ba kuna ganin Mu'az ibn Jabal da ake masa lakabin shugaban majalisar malamai na wannan al'umma annabi ya rasu ma shekarunsa bai fi 20 ba farko ambassador da annabi ya nada a Africa ko shine farko ambassador sa a duniya Jafar bin Abi Talib annabi ya nada shi a Habasha shekarunsa 20 zuwa 22 Sayyidina Umar ya musulmi da shekarunsa 20 da duk Umar da take ji shekarunsa 20 saboda haka da kuruci ake gina komai ko da Buhari da ta giyana cewa mai gaskiya mai gaskiya ai ba wai sai da tsufai gaskiyan ba tun yana gwamna din ba yana matashi bane a Borno aka ji shi aka san kai akwai mutum duk wanda kaga ya kafa record to bayan ya kafa ba ka dauki su Dr. Isa Ali Pantami yanzu yake da 47 lokacin da aka dauke sa malami a Jami'ar Madina shekarunsa kenan irin 42 da 3 ko da 4 duk wannan lecturing da wa'azozi da yayi ɗan uwa ni ga wane ne duk yayi wa'azozin nan wasu wa'azozin bayan yana da shekara 30 ko 20 da shi yasa akwai lecture da nace nayi a Federal Polytechnic Bali dab Ramadan bai kai saura sati ɗaya Ramadan ba a can jihar Taraba akwai malamin da ya sa paper wani dakta ya sa paper ya yi lecture a kan muhimmancin ƙuruciya inda yake faɗan duk wani da kaga ya zama wani abu ba kafin ya ciga shekara 40 sai da ya ga alamar zai yi abu da na ɗau magana ya ce wannan magana wani bature ne da na ɗau magana kuwa na auna ƙur'ani ma jata za balaga shi da wa balaga ne 40 ka kai shekara 40 kana tabga ziyarka to ba abinda za ka yi a rayuwarka kana kasuwanci kana ta almubazzaranci ka kasan ka gina gidan kanka ka kai 40 to kai lamarin ka sai da ce la haula wala quwwata illa billahi shi yasa ka duba duk annaba Allah ba wanda ya taba wuce 40 years kafin aka ba su annabi mafi yawan shekaru shine 40 annabi zakariya kuma wa atayna hul hukma sabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya cika 40 da wata shi da ya fara mafarki 40 da yana cika sai annabta dan gwatai nan da kuke gani ai ya fara ganin alamar shi dan gwatai ne bai kai 40 din ba shi yasa shekarun ka bai kai 40 ba kake zaune kai ba kasuwanci ba ba noma ba a gaban ka yara na zuwa mangada kai asara ba gidan kanka bane da kai ba aure ne da kai ba kana da challenges da yawa a rayuwarka haba haba a duniyan ce fa in duniyar kake nema ana son kafin ka kai 40 din kana da iyalinka kana da gidan kanka kana da abin da in ka mutu yaran ka asirin su zai rufu ta hanyar halal kuma in ka tayi san halal din Allah zai baka imma tsarin da aka yi fa mutum fa ana son yayi degree yayi master yayi PhD din sa duk shekarun sa bai fi 30 ba amma dubi yanda muke rayuwa yanzu sai kaga ya gama college zai ce maka zai je degree kullun yana zaune baɗi za mu tafi a baɗin kuwa sai ce baɗi tun farko ya ce baɗin ba ɗaɗa mana duniyan nan da kake gani kai matashi ba komai ba yanzu nan kana ganin ka da ƙuruciyar ka ba sai ga furfura sai ka zo an haife ni da shi ko an haife ka da shi dai ka tsufa kana sharha wai baiwa ne baiwan me baiwan lalaci da zama gida kai ga kana kana inuwa kullum yan unguwar ku wani ya tafi kasuwar ƙauye wani ya je faskare wani ya je gona wani ya ɗibi makullin shago ya tafi kasuwa kai kuma ga kana ana zaune da kai ai wani fatalwa ne da shi ai kai ne fatalwa kai don baka nema ba ka ɗauka za ku zama daidai da wanda ya nema ga babanka ya tsufa ga mamarka ta tsufa har yau su suke ɗaukar tuwo su baka kana son su mutu baka samu ladan su ba matasa mu tsaya mu yi wa kanmu qiyamul layl ba wanda yake buƙatar tarbiyya kamar matashi saboda kun ga nayi muku misalin matasa da nayi muku ana ƙuruciya ba a sani yana da muhimmanci hatta yan aljanna bai an kai su aljanna duk tsofar mutum Allah zai dawo da shi matashi ne dan shekara 33 ko a aljanna in an je youth za ga ne aljanna a zube matasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 60 da zai da matashi dan shekara 33 dan gaye haka annabi za ga shi aljanna kuma shekarun ba zai sake karuwa ba. Don ga kan kuruciya tana da muhimmanci. Kuruciya a ce kai matashi wani dan siyasa ya bata ka ai kayo babanka babban asara. Da zaka je ka yi tunanin wahalar da babanka yayi na neman dukiyar auren mahaifiyarka. Mahaifiyarka ta auri mahaifinka ta sha wahala da cikinka. Sannan da da'i da ba da'i babanka ya zauna da ita, ita ma ta zauna da babanka. Aka haife ka. Zala ne. Haƙori ne. A tarata nan maganin gargajiya. Haka aka gina ka. Ka kai shekara 15 shekara 20 kwatam ka zama dan wuyuyi habba ka kai fa ribace ka wallahi ba babanka ba kasar ka ma za ta ribace ka zamanin gada tukurburate yana da shekarun ka ya zama dan wuyuyi zai zama abin da ya zama karka kallawai ga wasu gwamnoni ga wasu senatoci ga wasu red ga wasu yan siyasa manya suna shaye-shaye a kasar shi yasa kake yi su fa ba su yi shaye-shayen ba sai da suka gina rayuwarsu. Da sun fara lokacin da suka ke farawan ai su ne mahaukata yanzu. Ba ina ga muku muhimmancin kuruciya ba. Kaga Abu Zaid al-Qirawani ba shi ya rubuta risala ba. Ya rubuta risala shekara sanawa 17. Abu Zaid al-Qirawani. Abu Zaid al-Qirawani. Ya shekara sa 17 ya rubuta risala. To yanzu ba mamaki kai kai 17 so 2 ko so 3 baka soke risalar ba. Matasa babu tarbiyya. Masifa. Kai har ma ya fi wanda bom ya tashi aka yi matashi ba tarbiyya. Don shi kadai sai ta da kasar. Duk matsalar mu nan na Boko Haram da muka fara ba muke sha wahala ba mutum ɗaya bane. Mutum ɗaya. Wannan muna jan hankali mu matasa mu kula da tarbiyyar mu. Mu gyara tarbiyyar ƴaƴan mu. Uwaye ƴaƴan ku da kuke shayarwa kuke girmarwa ku lura da tarbiyyar su. Gashi dai yaro ne a hannunki bai kai rabin doya ba. Wallahi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Ki gyara tarbiyyar su. Me ta tsine haka ya zauna a hannun mamar shi yana karami. Wanda a lokacin da an taka shi da ya mutu. Amma yanzu ya addabi kasa. Shekau din nan da kuke jinsa shi ma ya zauna a hannun mamarsa jariri. Karshen ta ma da mamarta san yayi girma zai zama aka murkushe shi za ta yi. Nan da kanun nan da kuke gani. Duk wani ɗan iska da kuke gani ya addabi duniya ya taba zama jariri fa jama'a. Shi yasa ya ke baiwar Allah yaron nan da yake hannunki ki rika masa addu'a. Ki daina tsine masa. Ki daina la'antarsa. Ki kyautata tarbiyyarsa. In ya girma ya amfani al'umma yanda mu a wannan yankin sai mu riga kwatantawa in a cikin waɗanda suka amfani al'umma a duniyance da rayuwar al'umma da ilimin su babu kamar tukurburatai. Duk abinda suka yi na alkhairi iyayensu za su samu. Amma in kin yadda yaron ya tashi tantiri haka wani wallahi ya tashi tsinewa yaronsa ya hada da iyayensa. Saboda haka kai ma mahaifi na jariri da mahaifiyar jaririn ku haɗu yaron nan da yanzu ake shayar da shi ko aka yaye shi ko aka sashi naziri primary ku lura da tarbiyyar yayanku. Yan uwa na ce muku yaro in babu tarbiyya bala'i ne. Bala'i ne. Sai a ji ayewa wata fyaɗe. Sai a ji ya tada da bom a kasuwa, a coci, a masallaci bai zama bala'i ba. Ko duk damunmu nan da ake zakuna ne suke zuwa da AK suke harbe mutane. Ko kidnappers ɗin dabbobi ne, mutane ne. Ko dubi yanda suka hana zamfara kwanciyar hankali jihohin zamfara katsina yaro babu tarbiya bala'i ne, in wa iyaye ne tun yana hada wa iyayen fuska shikenan sai fara musu tsaki, sai fara cewa kun dame ni wallahi, sai zai fara in baban shi ya zage shi shi ba ni ba, sai zai fara ramawa, sai ka ja mari baban shi, sai ka ja kashe baban shi. Ba shi ne abin da ya faru a nan Jigawa ba, ɗan shekara 22 ko da nawa, kawai don su ɗai musu da babansa ya je sha ƙwayarsa ya zo ya shiga gida bai ga baban ba, ya tambaya ina baba, aka ce ya je gona, ya je gona ya kashe dattijo mai shekara 70 da baban ya girme shi da shekara 50 da bai kai sati biyu ba ya kashe baban a nan Jigawa. Ka duba fa dattijon nan sai yake ciyar da shi abinci, ga gonan dattijon ba zai je ba, yanzu dattijon ya je ya noma musu abin da za su je kashe dattijon, kuma a nan arewacin Najeriya a Jigawa ba bala'i ba, a nan Kano ba a samu yara uku ba sun yi kidnapping, a nan Kano shi ma bai kai wata ba, babban cikinsu shekaransa 19 suka yi kidnapping ɗan yayarsa daga makaranta, suka ɗura masa ƙwaya a minerals, suka ɗura masa suka naɗe bakin da gab, farkon tashi suka ce suna neman miliyan 50, yara 'yan shekara 10 suna neman miliyan 50, da ya kace tsammani nan gaba, ina iyayensu, wani irin gini kuka yi wa 'ya'yanku, har yaro ya mutu a hannunsu. A satin da suka yi wannan abun sai aka samu 'yan mata su 9 a South Africa sun kera jirgi, wacce ta yi leading din kera jirgin shekaranta 16 zuwa 17, suka kera jirgin sama a South Africa, suka hau jirgin suna ziyarar kasashe 11 ne ko nawa ne, jirgi suka kera, 'yan matan da yanzu mu a nan su ne 'yan mata masu tayar da kunu da awara masu shekaru 15-16, su a can South Africa nan Africa sun kera jirgin sama a daidai lokacin gwasa annisu a Najeriya, kuma sun yi kidnapping ɗan uwansu. Wani irin rayuwa haka, rayuwar da bambanci, kuma ƙarshenta in ka je ka bincika ma wayanda suka kera jirgin ba musulmai ba, wai iyaye ina muka bar tarbiyyar mu, sai mu aiku kawai a ce ango ka sha ƙamshi, haba wani irin rayuwa ne wannan. Yanzu ɗan shekara 10 an hira da shi, sunansa Ibrahim, shi ne ya yi leading, yace wannan karo ne ya fara, amma ya nuna sauran sun yi sau biyu, shi ne suka jawo shi ya shiga, kaga illar aboka ne. Uwa kina gida kin bar yaronki a layi, uba kana kasuwa ka san ɗanka yau ba makaranta, kuma a gida ba komai yake ba, ta ma hannunka ku je kasuwan tare mana, ba haka iyayenmu suka yi kasuwanci ba, yaranka in sun tashi daga makaranta su je islamiyya, in babu abin da za su yi su je su same ka a kasuwa, ka zama abokin 'ya'yanka. Wai babban abokin annabin Allah Isma'il, baban shi Ibrahim, shi yasa baban ya ce ya ɗana Allah ya ce in yanka ka fanzur je kai shawara, ma za ta rance to ba kai ne abokin shawara na ba, kai fa ka gaya min kai da kai ne abokin shawara na, ya abati fa almatu umar, don tsabagen tarbiyyar da ya ba ɗan yanka shi zai yi, amma ya ce yaro je shawara, sai yaro ya ce ai baban shawara ya kare, ya abinda Allah ya ce kai. Shi yasa ka ga muna koran yaran ba masu zauna jikin, kuma daga baya ko muna so mu ja su ina za su zo, haja matsar zaman, kana nan matsar zaman za su kawo maka fitinar zaman a gidanka, yaranka baka sani na suke kwana ba, yanzu yaran nan da suka yi kidnapping din nan da iyaye suna bincika yara suna kwana gida, tunda sun yi kidnapping din sun je sun zona da yaron na kwanaki, ai kowa in bai ga ɗan shi a gida ba zai yi bincike ina ɗan shi yake, amma da yawan mu wallahi da za ta tashi mutane da yawa a nan, wani ɗansa matashi mai shekara 15 je a gidan su wa ya kwana bai sun yi kai gufe mari abiya fashin nadiya, ba zai ce ma waye ne fashizm
ba la tana da cikin
ba yanzu gashi nan nan na wanda ne an zo an yi nasin wala mu tsaya mu taimaka wa hukuma mu mu tarbiyantar da yaron mu san shigansu da fitansu wallahi wannan shine karshen abin da zaka tsira duniya da lahira ka duba matsaloli da muke ciki da duk za mu tsaya to da tarbiya ya kyau amma yau ma in danka yayi ta'addanci kai zaka je karbe shi dan uwa iyaye ku ji galibi jama'a mu idan mun ji yara sun lalace muna zagin hukuma Allah ko ya azalefi akan iyaye don Allah yake cewa idan Allah ya turo annabawa mutane suna cewa inna wajanna aba'ana ala umma mu mun samu iyayenmu kaza ashe wannan ya nuna iyaye su ne abin tambaya akan lalacewar tarbiyyar ƴaƴansu don Allah ya ce ya fitar da ƴaƴa cikin uwayensu ba son komai ba kuma annabi ya ce duk yara ana haifan su a musulunci iyaye ne yuhawidani aw yumajjisanihi aw yunassirani saboda haka mu yi iya kokarinmu mu tsare tarbiyyar ƴaƴanmu abokanansu da sauransu sannan sabubban da yake bata tarbiyyar yara na daya rashin samun nasihan iyaye yanda Lukman ya aje ɗansa ya masa gargadi iyaye da yawa yaro zai ga maka bai saran da baban shi ya kira shi masa wa'azi ba to mu gyara wannan sannan kuma mu raba su da miyagun abokane mu raba su da shaye-shaye matasa ku rabu da mafarkin farke mafarkin farke me mafarkin farke mutum ya riga imagine sai ga mutum yana nan ba shi da naira 100 aljihunsa amma yana tunani gashi nan yana hawan wani babban jin da babban gida da menene shi da abu ne ke bata tarbiyyar yara ai shi yasa ma annabi ya hana zama bakin hanya ai duk dalilin nan in kana bakin hanya ko kaga wasu sun wuce da manya-manya abubuwa wala ya gurin daga takallubin ladina kamar filfilat musulunci yana saita tunaninka ya ce waswasi ma ka guje masa Allah zai wasu yi su
fi su durin nasu
ya kuma matasa mu farka mu nemi guminmu mu nemi halaliyarmu mu riƙe addininmu mu nisanci miyagun abokane mu yi amfani da ƙuruciyarmu wajen riƙo da tauhidi da bautar Allah maɗaukakin sarki don mutuwa ba sai an tsufa ba domin fa matasa sun fi yawan mutuwa domin zagaye yanzu nan sai ga an yi hatsari sai a ce maka matashi wane ya rasu ina zuwa kanka akwai jan kunne kuma ga uwaye mata na zo gaba na shida yanzu ya zama shine na takwas akwai mata da annabi ya tsine musu tsinannun mata a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai nau'ikan mutane biyu na wuta bangansu ba akwai mata kasiyatun ariyat to ya ku mata musamman ma 'yan mata ku riga sa tufafi na musulunci kar ku doka sai idi ko masallaci za a je ko islamiya ake shiga musulunci ake yin shiga na musulunci wallahi ku daina shiga shigan batsa kuma iyaye su sa ido akan shigan ƴaƴansu annabi ya ce wayannan tsinannu ne sana cikin shigan batsa maguzanci ne don wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula kuma shedanci ne don Allah ya jafa wasu wasallahu shaytan liyubdi lahum ma wuriya min sawatihima sannan kuma na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shida mace mai ƙara gashin kanti an tsine mata mata ku daina sa gashin kanti sannan kuma wacce take yi wa mata kitso sai su zo da gashin kanti ta sa musu ita ma annabi ya tsine mata haka mace mai aske gashin gira gashin ido duk ado kada ki yarda ki taba gashin idonki mace da take aske gashin girarsa ko wata take baiwar Allah gare za ki taimaka ki gyara min gashin girata duk manzo Allah ya tsine muku duk wata annabi ya tsine mata kuma a kabari ba za ta ga da kyau ba ballantana kiyama sannan kuma mata ku guji kirkirar wushirya annabi ya tsine wa mai kirkirar wushirya ko ku guji bleaching shafe-shafen da zai canza muku launi domin annabi ya tsine wa mata al-mukhayyiratu khalqullah sannan kuma na bakwai a cikin mata tsinannu akwai mata masu ihu in an mutu saboda haka uwaye mata in an mutu ku daina ihu don ya tabbata hadisin Imam Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce annaiha idza lam tatub mace mai ihu in an mutu in ba ta tuba ba ranar kiyama Allah zai ba ta sa mata wani riga rigan na kaikayi ne yana kasan takwa rigar yana da kaikayi sannan kuma da jauto na farin wuta sannan kuma na takwas sinanniyar mace akwai macen da take yawan yi wa mijinta tawaye tana nisan mutar mijinta to wannan sinanniya ce haka mace mai luwadi ita ma sinanniya ce sannan kuma mace mai saba mijinta ita ma sinanniya ce shi yasa manzo Allah yace da zan umurci wani yayi wani sujada da na umurci mace ta yi wa mijinta sujada kai tsaye gaba na takwas sune daga azzaliman maza ya ku mazaje sautari muna tsayawa muna wa'azi akan mata su riki dokokin aure an gane ko to amma fa maza da yawa suna zaluntar matansu saboda haka ga wasu dabi'u in kana ciki kai azzalimi ne kuma zaka shiga wuta dabi'a na farko a ce kai namiji ne amma yadda kake rayuwarka shine yana zuwa na daya shine mijin da yake zaluntar iyalansa abin da yasa zamu dau wannan gabar akwai wata bayro Allah Halimatu Sadiya mai shekara 18 wanda ina jin akwai wakilin BBC Ibrahim Isa ya kawo rahoton ta bai kai wata biyu ba babanta ya saki mamarta sai ta kashe kanta ba mamaki tana tunanin halin tasku da yara suke fama da shi a gida in an saki uwarsu wani babu wuya sai saki mace to ko ka saki ta in matsala yayi yawa to me yasa ba za ka lura da ƴaƴan nan da mamarsu ba ta gidan ba mu lura da wannan na daya duk wanda in ya saki mace zai kore ta kafin ta gama idda ba zai bar ta ta gama idda a gidansa ba ko sakin bai kai uku ba azzalimi ne da Allah ta la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna karshe ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu ya zalunci kansa sai na biyu azzalimi ne wanda bai damu da ciyar da iyalansa ba ya ba su abinci ya ba su abin sha ya lura da tufafinsu da lafiyarsu ba sannan kuma na uku azzalimi ne wanda zai saki mace yana tare da mace tana da ciki baya tunanin ya bar ta taje au ko ya bata abinci da ya dace tana da juna biyu shi kawai duk abin da ya kwadayi zai kawo bai damu da abin da za ta ci ya kara mata karfin jikinta ba saboda haka lalle a lura da wannan sannan ko azzalimin miji ne wanda bai damu da zai iya sakan mace matar tana da ciki bai damu ya ciyar da ita har ta haife ba sannan ko za ta haife tana shayarwa bai damu ya zo su yi tsarin albashi ba da Allah ta wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bil ma'ruf wanda wannan farilla ne muka bar shi mutum zai iya sakan mace tana shayar da jariri ba za a zo a yi kuɗi ba wasu dangi kuma idan yarinyar ta ce ni a wata riga biya na a 5,000 ne 10,000 ne har ma za ka suna mata gori ba mu jaririn da muka sayi nonon shi in kin wannan kin da Allah a matsayinki ke uwar mijin ne ko yar mijin ne ko kanwar mijin ne ko kai baban mijin ne don Allah ne yace a biya ta inda za ta shayar maka jaririnka Allah ne ya faɗa kuma Allah yace wa'tamiru bainakum a zauna a tsadanci saboda haka wallahi mu lura da irin wannan bala'i sai ga mutum kawai ya saki mace ta je ta shayar da ɗa ta yi kaza sai rana ɗaya je sha bani ɗana to wallahi mu gyara don in baka ba akwai bala'i a kiyama sannan kuma akwai wanda zai cutar da ita don ta nemi saki sai ya aza mata kiyayya wannan duk zalunci azzalimi ne ko kuma ya hana ta zuwa islamiya ta yi karatu shi ma azzalimi ne sannan ko kuma mutum ya auri mace suna gari ɗaya da iyayenta ya hana ta ziyarar iyayenta ko suna gari ɗaya to wannan tsinanne ne don Allah ya ce fa hal asaitum in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatilu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah kawai sai ga ana gari daya eh ya fi wata ne kin je gidan ku to wata din ba yawa ne kai iyayenka wata din sau nawa ka gansu saboda haka yana da kyau mu lura da wannan wani ma da sunan addini mutum sai ya hana ta da ita da iyayenta kuma Allah ya ce duk wanda yanke zumunci sinanne ne sannan kuma azzalimin namiji shi ne wanda ba shi da shi ko bai damu da ya nema ba ko yana nema bai damu yayi tattali ba baya tunani yau in na mutu ya yara na za su zanto gidan hayan nan da na rike za su iya yi ko ba za su iya yi ba yana samu baya tunani ya samu floti ya dan gyara koda wani bukka wanda ya mutu a ce yaran su suna tattali a wuri daya ba don Allah ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan mun lura da wannan sannan kuma azzalimi miji shirma da zai azabtar da mace da saki sai ga sai mata wani saki gurus gurus sa ta yi shekara daya biyu a gidansu sai ran da za ta yi aure sai fito ce bai sake ta ba a yi tara ci saboda haka maza ku ji tsoron Allah wannan kenan sannan ku azzalimi miji shi ne wanda zai hana matarsa kananan sana'o'i na gida in tana da kananan sana'o'i na gida ko manyan sana'o'i ne a gida wanda ba zai shiga cin zarafin aure ba da wasu abubuwa ba ka bar ta ta yi don galibi wannan matsalar sai ga kai ba karfi ne da kai ba ita ta dan iya wasu sana'o'i ta iya dan kizo ta iya dan kaza ka hana ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka su irin wayannan sana'o'in mu daina fakewa da addini muna zaluntar matan mu domin annabi Allah Isma'il Allah ya ce ma wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati iyalin sa ma tana da kudin da ya kai zakka har sa ta yake kudin zakka ko manzo Allah ya aure Khadija yar kasuwa ce saboda sana'o'in da matan mu za su wanda bai ci karo da shari'a ba mu daina hana su kana iya mutuwa wasu dangi fa da yawa ba su za su iya su rige maka yaranka ba sai matanka nan da kake gani sannan kuma gaba na tara dab da karshe wasu mas'aloli na layya an tambayi malaman lujnatu da'imatul buhuthul ilmiya da wani dabbobi ake layya suka ce ana layya ne da bahimatul an'am awaki tumaki da kuma shanu da raguma amma kuma ba a yankawa ba sai musinna musinna shine rago mai wata shida rago sai ya kai wata shida akuya sai ya cika shekara ko wata sha ɗaya ba zai laye ba shanu kuma masu laye da shanu shekara biyu ne sai ya cika masu laye da raƙuma kuma shekara biyar wannan fatawar lujnatu da'ima mai lamba 16875 sannan kuma shin ya halatta a yi laye da dabbar da bata da maraina ma'ana an dandake ta maraina sun zube an tambayi malaman lujnatu da'ima rubuhul ilmiya fatawarsu na 20222 suka ce ya halatta don annabi ya taba layya da raguna biyu dukkan su an dandake su basu da maraina annabi ya yi layya da su saboda haka ana layya da wanda aka dandake ana layya kuma da wanda ba a dandake ba sannan kuma na gaba shin akwai wasu nau'ikan shanu wanda aka tambayi malaman lujnatu da'ima a kasar Holland akwai variety na wani wasu shanu akwai irin abincin da ake basu na kanti girman su yana ninka sau uku idan an samu mai shekara ɗaya shanun Holland ɗin nan daidai yake da shanu kanmu haka mai shekara uku shine aka tambayi malaman lujina ayin kiwon irin shanun yana da wata goma kun ga daidai yake da shanu mai shekara biyu da abu zai layya ne sai suka ce ba zai layya ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a yi layya sai da musinna shanu ko musinna ya kai shekara biyu yawa saboda haka ko yawa ko min girman shanu ne ya kai giwa in bai kai shekara biyu ba zai layya ba ko min girman akuya in dai bata shiga shekara daya ba ba za ta yi layya ba wannan fatawar daga kasar Holland an tambayi malaman Saudiya sun ba da amsa akai sannan kuma shin mutumin da yayi sallar Idi a wata unguwa sai yazo unguwar su akwai Idi amma Idin unguwar su ba a yi sallah ba kamar wanda ya unguwar sarki sai yazo nan ba a yi da sallah ba yana iya yanka ragon layyarsa yankarsa yayi idan akwai Idi a gari ko nawa ne in dai tayi sallah to kaje kai sallah wurin to fallilla alhamdu kana iya yankanka shin mutum zai iya yanka dabbar layya yana wani gari iyalansa suna wani gari zai iya tura dabbar layyarsa su yanka zai iya tura kudi su saya a garin su iyalansa din su yanka madadin sa layyarsa yayi an tambayi malaman lujina fatawa mai 17840 sun bada haka layya da rago da shanu wa ne filada a jiya a bincike na sai naga fatawar malaman lujnatu da'ima fatawa mai lamba 10149 ai musu wannan tambaya magana mafi inganci wanda layya wanda ya filada shine wanda ya yi da raguni shi daya shi kenan daga nan sai wanda ya yanka shanu shi daya daga nan sai wanda ya yanka rago shi daya sai wanda ya yanka akuya shi daya daga nan na biyar shine mutum bakwai da suka yanka shanu su daya raguni su daya na shida mutum bakwai da suka yanka shanu malaman lujina sun kawo hujjoji akan haka wa cewa layya da raƙumi ya fi shanu da shanu ya fi rago sun kafa hujja da cewa annabi yace duk wanda yazo idi a farko juma'a farkon lokaci kamar wanda ya sadaka da me zakumi wanda yazo lokaci na biyu kamar wanda ya sadaka da shanu wanda yazo lokaci na uku kamar wanda ya sadaka da rago na hudu kamar wanda ya sadaka da kaza na biyar kamar wanda ya sadaka da kwai yace to kun ga anan yace ka annama ahda ahda shine abin nan da aka yanka a hadaya da wanda aka yanka na laye duk hadaya ce ina fata an gane wannan kuma shine mazhabin Shafi'i Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal kun fahimta sannan kuma amma kuma Maliku shi yake da rago yafi don annabi yayi da rago annabi kuma ba zai yi laye ba sai da abin da yafi lada sai aka ce da shi ai annabi yana iya barin abin da yafi yayi da abin da yake kasa don kada ya takura wasu sai sai shi to magana mafi inganci laye da rago shi yafi sannan kuma topic na goma na karshe shine mas'alolin da muka yi ta samu mas'alolin azumi na ranan asabar na nafila jama'a da wanda ya azumin da wanda bai azumi a ranan ba duk ba abu ne na fada ba hadisin da yace ayi azumi ranan asabar bai halatta ba na nafila malamai da yawa su raunata hadisin ciki akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim Imam al-Auza'i Imam Shahab az-Zuhri Imam Malik malamai da yawa su raunata hadisin amma kuma hadisin akwai hanya ɗaya da aka samu hadisin suka ce ya inganta amma kuma hadisan da suka nuna za a yi azumi ranar asabar akwai hadisin Bukhari Muslim akwai na Abu Huraira akwai na abin nan annabi ya ce mutum kada ya yi azumi ranar juma'a ya yi kafin juma'a ko bayan juma'a sannan kuma hadisin Ummu Salama ta ce annabi yana azumi ranar asabar na nafila to akwai hadisai da suka ce ana azumi ranar asabar ba sabani duk duniya sun inganta wanda yace kuma ba za a azumi ranar asabar ba akwai sabani duniya ba ta daiwa malamai ba su inganta ba to in mun dauki wanda ya hana mu azumi ranar asabar din wanda akwai daiwa mafi yawa an ce bai inganta ba to yaya za mu yi da ingantattu da yace za a yi azumi ranar asabar din saboda haka ala ayi hal don mutum bai azumi ranar asabar ba na nafila ba za a ce ya yi laifi ba shi ba yana da ijtihadin sa amma magana mafi karfi ana iya azumin nafila ranar asabar musamman ma a ce Arafa da su Ashura da sauransu manyan malamanmu na ƙasar nan gaba ɗaya sun bayar Albani Zaria malaminmu ne ko muna ƙaunarsa su ne malamin na kusa-kusa da muka rike su Nasiruddin Albani da sauransu amma mun dubi inda karfin hujjoji yake saboda haka wayanda suka yi azumi Allah ya yafe musu zurbai na shekara biyu وين بصيبه كما اجتهاد اندى سبع الله بعد دلاده سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم كن البركه